الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما نسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي الله تبارك وتعالى وبيع da yasa yake dawo da wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul nur ma muna kan aya ta 31 zuwa 37 insha Allah ko 34 kafin mu ci gaba da inda muka tsaya a jiya akwai tambayoyi kamar haka wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya azurta da gida alhamdulillah malam menene lazubban tarewa a gida kafin mutum ya shiga babban ladabi da annabi ya koyar shi ne a karanta suratul baqara a cikin gida tana kore shaidanu sannan idan an shiga kuma a raya gidan da karatun alqur'ani a raya shi da sallolin nafila a raya shi da dukkan azkar a daina barin kayan shaidanu suna shiga ciki da dai sauran wasu munanan abubuwa ana raya gida da nafilfili ana raya gida da karatun alqur'ani da azkar waɗannan dukkan ana raya gida da su amma dai farko idan mutum ya samu irin wannan ya karanta suratul baqara saboda tana kore shaidanu na biyu yake cewa menene hukuncin menene hukuncin gina ina jin gina yake ko banɗaki menene hukuncin banɗaki da ake ginawa a cikin ɗaki hakan babu laifi ne ma karka matsa mu kanka tunda Allah ya baka gida yanzu idan mun ce ba kyau za ka je ka toshe banɗakin ne bayan ka gina gidan karka matsa mu kanka bashi kawai inji tsari ya kama kaka je ka yi kawai ka yi azkar din shiga ban ɗakin shi kenan dama ai yawanci za ka ga ko a hotel za ka ga ɗaki da ban ɗaki galibin mutane ma da suke gina ɗakuna haka suke me ake kiransa na? Yawa sai kwantar ba shi ne da banɗakin ka da ɗakin ka duka a ciki kofa guda ɗaya da wanda kake shi har ka matsa ma kanka ma a ciki kawai in da ka shiga banɗakin ka yi azkar na shiga banɗakin shi can to wannan gaskiya ban gane me yake nufi ba har ta ce wanda ta shafi cinikin kasuwa to amma a rubutun bai fito yadda za mu iya ganewa a mu yi masa abin da ya kamata a ƙarshe da ya ce yana roƙon addu'a Allah ya ji ƙan mahaifansa da sauransu da muna roƙon Allah ya biya mu buƙatar amma dai abin da ka rubuta ba mu iya gane ba abu ne yake cewa idan za ka biya za a baka kaza ko yana ne ne ban dai gane maganar ba so ka yi haƙuri da Allah muna baka haƙuri ka sake rubutun naka ba shi da kyau baya karantuwa yadda ya kamata muka ba mu wani wanda ya iya rubutu sosai ya rubuta. A wannan kuma ina ga cike kamar ya diga ziga yake so ya bin wanda kuma ba na bukatar ziga ne. Kawai ka bar ni a matsayin local champion. Yawa karka ziga ni ka tsaya kana can wasu kira ne da wasu kenan. Dan haka ma ba zan karanta ba. Kawai ka yi hakuri ka bar ni a matsayin wani local mutum ne kawai. Ni ba kowa ba ne karka kai ni inda ban je ba. Domin da haka kuke kaiwa mutane ya ajiye su inda ba shi kenan ku jusa wa mutane girman kai ba na bukata. Kawai in ka gamu da ni ka gamu da local mutum ba wani abu ce ni ba kowa ba ne wani yau ba wata ziga da mutum zai zo ya maka ana maka abin da waye waye ba shi kenan ba duk wannan bar shi kawai. Inna akramakum indallahi atqakum. Kawai Allah ya ce wanda ya fi girma a gun Allah shi ne wanda ya ji tsoro. Amma wani ziga wani waye waye duka ko kai kaza da kaza da duwar ba ba abin da ya yi wata magana a ƙarshe ta tambaya cewa kamar mutum zai iya inda aka tsere masa ya zo ya samu ana ashen bai yi sha ba zai iya bin sallah ashen din idan liman ya sallame shi kuma ya tashi ya ci ko biyu shikenan ya yi isha. Mazhabar malikiya ba ta karbi wannan ba ita tana ganin nafila daban farilla daban. Amma mai sharhu sunna na Imam al-Baghawi shi ya ce ya halatta ba matsala ka zo kai niyya yace sabanin niyya ba ita tasirin komai a gani shi wannan haka yake kallo. Dan haka idan ka zo baka yi isha ba kuma ana asham ka zama ka bi raka'a biyun nan masu fatiha da sura liman ya zauna ya tahiyya kai ma kai tahiyya in ya tashi zai kullo wata kai kuma sai ka tashi ka ci ko biyu masu fatiha a asirce shine sallar ka ta isha. Wannan shine abin da ya magana wallahu a'lam. Shi kuma ne wata tambaya muna ba shi hakuri saboda gaskiya ba mu gane takardar shi ba yadda ya kamata kuma zai yi hakuri wala'alla in gobe an sake rubutawa watakila mu samu amsa ba ma iya ba da amsa a kan ƙila wa ƙara abinda mun iya gane shi ba sai abin da yake tabbatacce shi ya kamata. Za mu ci gaba a inda muka tsaya mun je muna da abubuwa guda huɗu wanda ya kamata mu yi magana a kansu. Jiya mun yi guda ɗaya yau zan yi iso kan alaƙatul abdi ma Allah alaƙar bawa wato da ubangijinsa. Wannan babbar magana ce kuma babban ƙalubale ne su ne abin da ya kamata. Amma jiya mun yi magana a kan wato yadda mutum yakan zama da mutane mu'amalarsa ta zamanto mai kyau shi ne abinda muke magana a jiya. Yau za mu ɗora a kan wannan bayan malam ya karanta waɗannan ayoyi gobe in mun samu muna da rai sai mu dawo mu karanta diyaul a'mar wato fi ƙila wa ƙala tozarta rayuwa a kan an ce ni ma na ce. Wannan kuma shi ne kamar sana'ar mutane a yanzu abinda baka faɗa ba wani zai je ya ce ka faɗa. Abinda ya gani a ko a Facebook ko abu abinda ba shi kake nufi ba wani ya je ya rubutu ya ƙarya wannan shi ne abinda mutane suke ciki. Mutane sun ɗauka kamar ba za a mutu ba ko kuma sun ɗauka in an mutu shi kenan ba maganar hisabi ba komai. Wannan matsala ce wadda yanzu ta mamaye arewacin Najeriya. Kowa zai ɗauki wayarsa ya rubuta ƙarya ya yi postin ya faɗi abinda ya ga dama abinda ba ka faɗa ba ma wani ya ce kai ne ka faɗa. Diya'ul a'ma tozarta rayuwa fi ƙila wa ƙala cikin an ce ni ma na ce. Wannan shi ne babban abin da ya dawo mutane kuma babban zunubi ne wallahi ba ƙaramin zunubi ba ne don zai iya kai ka wuta ka ari bakin mutum ka faɗi maganar da bai faɗa ba a kuma ɗora a duniya ka ce shi ya faɗa. wannan ko shakku ba na yi in ka ga baka shiga wuta akan wannan zunubin ba to sai dai in ka je ka samu mai maganar ka nemi ya yafe baka domin komai istighfarin ka Allah ba zai yafe ba babbar matsalar su kenan duk yadda ka kai ne istighfari ba za a yafe ba saboda haƙƙin wani kashi ba ta ga kuma da hankali wannan rayuwar tana da hatsari an dauki wani abu shi social media kowa ne kowa sai ya fito ya faɗi abin da ya ga dama ya dora ƙaryar da ya ga ta masa kawai ba a faɗa ba ya ce an faɗa ko kuma ya ce an faɗa ni ma shi nisa ne comment liyaqul a'mal tozarta rayuwa da aiki gaba ɗaya rayuwar mutane ta koma akan wannan mutum tun da safe yana ta yawo a facebook yana neman waya mai zai yi comment haka za ka kare ba kokobo babu lada sai tarin zunubi sai abin da ka ɗauka ma kanka na fitina wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka hisabi a kai ko don siyasa ko don wata buƙatarka ko wani abu domin mutane na ga kamar sun zaɓa ma kansu don kare ɗan siyasa ma suna ganin za su iya shiga wuta akwai wanda suke da wannan abu za ka iya ƙaga ƙarya ba a yi ba ka ce an yi za ka iya faɗan abin da babu shi babu alamarsa kuma ka ce an yi shi saboda kawai kana kare wani ɗan siyasa yana can yana kwance sai kuma kana ta ɗauka ma kanka zunubi ga talauci ga rashin kokobo ga tashin hankali ga zafi ga gidanka ba wuta ga baka da ruwan sha ga baka da ilimi ga komai da komai duk ya tara maka ya ji ya zauna amma duk da haka kana ƙarya a kansa wai sai ka shiga wuta don shi kai da je ka shiga Allah ya kiyaye hanya a sauka lafiya cikin jihar nan mu dai Allah ya tsare mu kai ma kanka faɗa wa Allah to malam dai karanta mana za mu dora akan alaqatul abdi ma Allah نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
بارك وتعالى تجمع لنا الآية الله يمكن أن تسوى مرسى ماتا أباس ماتا أبس أورا إن باس دقودي أهل نسو من يجي الكورية زي wada ta suna da falalarsa saboda shi Allah mai yalwaci ne kuma masani ya san hanyar da zai biya wada ta dan adam ya san hanyar da zai biya azu ta dan adam bacin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umurni da mutane su kame a cikin kamewar bai muka fitar da waɗannan abubuwa cewa dan adam ya zamanto kame ne cumin da ba zai yi ƙarya ba cumin da ba zai haɗa guri ba ba zai haɗa annabiwanci ba da sauransu kuma duk abin da zai bashi kamala ne ya zamanto mutum mai mutunci to ya kamata ya yi su shi yasa jiya mun yi magana akan halayya nagartattu wanda ɗan adam ya kamata ya zama a kansu a cikin rayuwa yau kuma za mu ɗora ta ya za a yi ka zama kamili alaƙarka da Ubangiji ya take akwai buƙatar kowane ɗayanmu ya gyara alaƙarsa da Ubangiji kuma idan an ce gyara alaƙa da Ubangiji baya nufin talaka kawai baya nufin malami kawai baya nufin sarki kawai baya nufin gwamna kawai baya nufin shugaban ƙasa kowaye kawai ya gyara alaƙarsa da Ubangiji kowa da kowa domin dukkan mutuwa zai na gaya muku anan cewa shekara 100 nan baya babu ko daya a cikin wanda yazo duniya domin yanzu duk anan ba wanda ya shekara 100 a cikin mu daga shekara 100 anan baya ba kowa a wannan duniya mun san nan muka zo yanzu ga mu nan mun zo nan da shekara 100 kuma ta gaba kowa ba za ka same shi ba a cikin mun nan wasu mutane ne da dama kuma duk waɗanda ka sanin nan babu su yanzu suna karkashin ƙasa ne kuma kai ma dole sai ka shiga wallahi babu dabara babu musulmi babu wani abun da za ka yi ka kauce ma wannan Allah bai yarda ba kowane ɗaya daga cikin mu sai ya mutu shekara 100 nan gaba idan ka dawo babu ko wannan ƙaramin yaron da wuya ka same shi shekara 100 nan gaba da wuya ka same shi wannan watakila wanda aka haife shi yau ma yana da wahala ka fara lissafi shekara 100 a nan gaba ka zo ka same shi watakila ya gama ya tafi to haka ni za a gama kai ma za a gama ita ma za a gama shi ma za a gama kowa da kasani za a gama me ya kamata ka yi tambayar ka ake me ya kamata ka yi tunda ka san dole sai an yi wannan aikin wallahi dole sai an yi me ya kamata ka yi shi yasa muka ce alaƙar ka da Ubangiji to ka gyara ta domin wallahi dole sai ka ji mutumin da ya bi doka ya shigo daidai hanya ma ake bashi wanda ya ƙi bin doka kuma to ko da ƙarfin tsiya sai an ja shi ko a duniya haka lamarin yake tafiya duk wanda kaga ya bi doka to dole hukuma ta ƙyale shi dan ya bi doka ba yadda ta iya da shi amma duk mutumin da ya karya doka to alaƙarsa da hukuma ba shi da daɗi dan haka za a tura masa masu ƙarfin tsiya wanda suka fi shi su kuma tattaro shi su kamo shi wani lokaci su kamo shi da zaman lafiya wani lokaci su kamo shi da duka da ɗauri a kama shi a ɗaure shi a yi tangire-gire da shi a jefa shi a bayan mota kuma a taka shi kuma a tafi da shi saboda alaƙar ka da waɗannan mutanen ba ta da kyau yanzu idan za ka koma wajen Allah da wace irin alaƙa za ka ciki wajen Ubangiji me alaƙar ka da Allah anya ka shirya da Ubangiji za ka yi tafiya zuwa gare shi ko sai ya turo maka mala'iku sun kama ka sun maka daga-daga sannan a kai ka wajen Ubangiji wace alaƙa kake da ita da Allah wannan shi ne topic ɗin da ya kamata kowa ya shiga ruwan hankalinsa wallahi kowa da ka sani ban ware kowa ba daga talaka da mai mulki da mai kuɗi da mara kuɗi da mai ilimi da mara ilimi da koma wane ne menene alaƙar ka da Ubangiji wajen koma a gurinsa ka gyara ko dai baka gyara ba menene abin da zai baka gyara wato gyara alaƙa da Ubangiji abu na farko al-ubudiyyatul khalisa wa tawhidullahi al-khalis dayan ta Allah ka yadda komai Allah ne komai da ka sani Allah ne yake hukunta shi ya yi ka dayan ta shi sannan ibadar da ya dora maka ka yi ta yadda ya kamata da yawa kuma ba su sanin ibadar da ake nema ta haɗa su da Allah ba su ma santa ba to kaga babbar matsala kenan abinda aka ce ka yi shi zai haɗa ka da Allah lami lafiya to sai baka san shi ba ya za a yi kenan baka san shi ba anya kana ganin alaƙar za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba domin ibadar da kake yi baka ma san me kake yi ba galibi yanzu za ka ga mutane ga zaurukan malamai nan a anguwanni suna zaune a ciki kuma ba da karatu suke ka zagaya ka gani duk majalisin malami da kaje ka zabe shi a bakin daurarsa da wuya ka samu mutum 10 or 10 sun kewaye shi kowa ya sunkuya yana sauraron ya san ibadarsa mutane wucewa suke da mashinansu da kafarsu da komai da ka sani haka suke wucewa ba ruwansu da waɗannan malaman kowa ya zabi cewa in yi kudi ya huta haka ne ko da gaske ne kana gane in kai kudi ka huta da gaske ne yanzu kawai kana gane kai ko a duniya ba wai a lahira ba ko a duniyance kawai in kai kudi shikenan ka huta idan mutane da ba su bar irin wannan tunanin ba da cewa dukiya ba ita ce kwanciyar hankali da Allah yake so bautar Allah ita ce wato kwanciyar hankali a wajen Ubangiji sai in ka bauta ma Allah so saboda haka abinda zai hada ka da Ubangiji ita ce ibada na farko ka dayanta shi kai tauhidin sa sannan ka bautata ma iyakar yadda yake ka bautata masa farko dan hali wannan ka fara daukan mataki na gamuwarka da Allah yana da kyau kuma da alamar ka fara tattara guzuri abu na biyu shine al-muhabbatul azim ka so Allah so na hakika mai girma ko kudi ne da zo maka ta hanyar haram baka yadda zaka karba ba saboda kana son Allah kuma baka son ka saba ma Allah ko sarauta ko mulki ko mukami ko wani abu da za a baka in dai zai saba ma Allah soyayyar ka ga Allah za ta hada ka karban wannan abu daga kana son Allah shin za Allah yace waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah wato suna yi ma Allah tsananin soyayya duk abin da yazo sabanin son Allah to za su aje shi Allah shine a gaban su babu shakka wannan ya nuna alakar ka da Ubangiji tana da kyau na uku at-ta'atu wal imtisal wa sam'i wa ta'a fi kulli ahwal yadda zai ka gyara alakar ka da Ubangiji shine yi masa da'a in ya ce ayi nan to nan din za a yi ba ka da gunguni ba ka da komai ba ka da wani zagi Allah ya ce ayi nan eh to nayi shikenan kai ma Allah da'a amma Allah ba zai ce kai nan ba ka kiyin nan din ka ce kana da wani abun da za ka yi kuma ka ce kana son ka gamu da shi lafiya zai yiwu ba zai yiwu ba sannan a cikin wannan dole ka sadar da umarni shi Allah tabaraka wa ta'ala ka saurari manzansa in yana magana kai masa da'a kuma yace cikin kowane irin hali ko kana da talauci in Allah yace kai dole kai ko kana da mulki in Allah yace kai dole kai ko baka da lafiya in haka Allah yace kai dole ai kana jin yunwa ko baka jin yunwa in Allah yace ga dai hakan za ai a kowane irin hali umurnin Ubangiji yazo to dole kai kokari iya bakin kokarinka kaga cewa ka sadar da mu so in kai wannan to babu shakka alakar ka da Ubangiji za ta zama to tana da kyau jama'a idan tambaya za mu haka muke ko ba jidu bane jama'a yanzu haka muke to yaya muke son Allah sai ya ba mu zaman lafiyar a ƙasa bayan ku kullun saba ma Allah muke ina jin kowa ya sani ko bakin shagon mutum ka je ka tsaya kana saba masa to in Allah yarda in ya kore ka ɗaya baka gudu ba ya kore ka na biyu baka gudu ba baka bar gudun ba saboda kana saba masa so bana jin zai kyale ka haka kawai wata kila zai iya hada ka da hukuma haka ne ko saboda ka saba masa kuma akan iya da'irar shagon sa ne kai yanzu kana karkashin saman Ubangiji ne kana kuma kan kasar Ubangiji amma yace kai kuma ba za kai ba kuma shikenan sai ku shirya da shi jama'a shikenan sai a shirya da Allah wato yanzu sai mu zamanto kamar mu ne Ubangiji shi Ubangiji shi zai mana biyayya mu ba za mu masa biyayya ba kamar ba haka ake nuna bari mun saba maka Allah kuma dole yanzu ka dawo ka ba mu zaman lafiya ka gyara mana tattalin arzikin mu kai mana duk abin da muke so zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba wallahi tallahi ba zai yiwu ba wannan shine matsalar mu da muke ciki a yanzu alakar mu da Ubangiji ba mu gyara ta ba dan haka dole ko muna so ko ba mu so za mu karbi kaskanci a wurin waɗanda muke ga da mun fi su a wajen waɗanda da muke ganin mun fi su sai dai su rusuna mana, su durƙusa mana, su yi mana biyayya. A yau saboda mun saba ma Allah ya kaskantar da mu, ya ɗora waɗanda suke ba kaskantattu ne al'asil, saboda watakila ba Allah suke bi ba, amma su suke sarrafa mu yadda suka ga dama. An gane ku? To, ban sani ba. Da yake Allah ya sa zamani ne na ilimi, kuma akwai technology da wane ne da wane ne, agari yadda za, amma dai shi Allah ba ka da wata dabara in ba bin sa kai ba. Abu na hudu shi ne al-inabatu wal istighfaru dawam, a koma wajen Allah, a koma gun Allah da mu da sarakunanmu da gwamnoninmu da 'yan majalisunmu da duk wanda ka sani ana ganin kamar shi wani ne ko wani abu ne shi, na rantse da girman Allah idan ba mutu Allah duk sai ya dawo da mu kaskantattu, wallahi wallahi tallahi ba fata nake ba, amma wallahi ba mu da wani girma in ba mu bi Allah, ba mu da wata kima da wani wani zai tsaya yana abun nan ɗinsa. Wallahi Allah in ya tashi gamawa da mu gaba ɗaya zai gama, kuma ya fara nuna alama komai da ka sani yanzu a arewacin ƙasar nan kwace shi ake, komai yana fita daga hannun mutane a hankali. Na ja faɗi cewa matasan nan idan aka yi wasa wani zai tashi da safe kawai ake shiga mota, ina zan ja ka shiga kawai mu ka san inda za mu yi da kai, saboda mun fara dawa kamar bayi. Tattalin arzikin mu an kashe shi, mu ake tura ma insecurity, duk mu ake tara mu. In ka tafi inda ba irin nan arewacin ba, ba za ka samu irin waɗannan abu. Yanzu sai takura mutane ake, mutane wasu suna masallaci a zo a yi rubdugu, masu kashe su kuma suna Allahu Akbar. Kuma shikenan ba, duk waɗanda aka ɗiba an ɗiba, kar ka ɗauka za a yi wani abu, ba abin da za a yi. Haka muke tafiya fa yanzu. An bar mu da kawai shikenan, ƴan social media sai su je su ɗauko su ɗora. Kai baƙin ciki in kashe ka ma zai iya kashe ka, amma dai su sun ɗora. Su kuma suna yin wannan saboda 'yar dalar da suke samu a wajen masu ba su wannan abu. Haka ne? To, a ci gaba. In dai ba za a gyara alaƙa da Ubangiji ba, na rantse da Allah har yanzu ba a kamo hanyar mu. Kuma waɗanda ba ka tsammanin za su yi maka wulaƙanci su za su yi maka. Waɗanda ba ka tsammani. Ai wani hadisi annabi da yake cewa an talidal amatu rabbataha, ko baiwa ta haifi ubangijinta. Baiwa ce ta haifu, amma ta haifi wanda zai mata lidin, ya mata duk abin da zai. In maganar arziki ne, duk arewacin nan shi ya kafa arzikin Najeriya nan. Da gyaɗa da auduga da noman da muka yi da duk abin da ka sani shi ya tattale duk abin da ake da shi a Najeriya nan. Amma yanzu mu ne muka dawo kamar bayi ne sun haifi ubangidansu, yanzu an kwace komai an yi gaba da su. Ga rayuwar nan yanzu ta dawo. Wani abu da ya kamata mutane su gane shi ne na biyar, wato as-siqatu wa huznul dhanni billah, shi ne mutane su samu siƙa da tabbaci da kyakkyawan zato a wajen Allah. To yanzu da yawa ba idan ka tsaye da su ya maganar Najeriya sai wanda ya ce maka ina babu ai siƙa ma da Ubangiji wai yana da fawa zai gyara abubuwa. Da yawa daga cikin musulmi yanzu in ka tattauna da su sun ma sare, ba su ma da maganar wai yanzu suna da siƙa Ubangiji mai fawa ne, bari su koma wajensa, ba su da wannan siƙar. Ba su da wannan tabbacin ma. Kyakkyawan zato ma ba a yi ma Allah. Irin wai Allah yanzu duk yadda muka kai babu wani abu famanan a duniya wanda zai tabbata. Mun san za ka iya canzawa. Wannan ma ba a gaya ma Allah yanzu. Da yawa wallahi ba sa gaya ma Allah wannan. Ba sa wannan tunanin ma Allah. Na ga ko kyakkyawan zato ba ma yi ma Allah. Idan ku haka ne, to Allah ya ce alaihim da'iratus saw. Yazunnuna billahi zanna saw. Suna yi ma Allah mummunan zato, sai Allah ya ce to mummunan zaton zai kewaye su. Wannan shi ne abinda duk yan arewaci sun fara kamar bebe kauna daiwa wasu na ganin kamar ba za a yi komai ba so daga kowa zaton su shi ne ya riga ya shiga tas wannan zaton ya kamata a yi ma Allah duk yadda wahala ta kai wahala kar ka yadda kai mummunan zato kai kyakkyawan zato akan cewa Allah zai canza komai ya zama kana da sika kana da tawakkuli kana da kyakkyawan zato ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ana inda zanni abshi na shida dawamu zikir wato ka zamanto kullum dan kana son alakar ka da ubangiji duk abin da ya taba ka tuno Allah koma wajen sa ka roka abun sa yanzu jama'a da yawa cikin al'umma za a zauna a majalisi a tattauna matsalolin ƙasar nan aka ne ko wannan ya faɗa wancan ma ya faɗa kowa ma ya faɗa yanzu za a tashi kowa zai tafi gida sai ya ce maka to sai addu'a na rasa kan wannan kalma da kullum mutane sai addu'a yanzu annabi haka kawai ya zo zauna a Makka ya zauna kawai yana kallon kafirai nan kullum sai addu'a haka yake yi kenan ko ko yayi aiki yanzu wato haka annabi ya zauna kijana a garin Makka sai yana gaya ma Allah sai addu'a ya kafirai sun matsa masa ga azabtar da shi an yanke tattalin arziki da shi ba a kasuwanci da shi an dauki gaba an dora masa an tsane shi kijana sai kullun ya fito sai ce sai addu'a yanzu haka aiki yanzu haka kuke tsammanin da haka za mu tsira kuma a gargashin sai addu'a din nan zaka je ka yi zina a gargashin sai addu'a zaka je ka cuci wani a gargashin sai addu'a kuma zaka yi sata a gargashin kana cewa sai addu'a in wani ya baka amana zaka rike ta ka ki bashi a wannan ne zaka ce sai addu'a duk kofofin addu'ar ma ka toshe su ba inda kake to jama'a tsakani da Allah muna cikin wata irin danja wallahi billahi da gaske nake gaya muku shekara hudu zuwa biyar ko shida nan gaba ba mu san inda muke ba idan wannan al'amarin bai canza ba mu san inda muke ba wallahi da gaske nake gaya muku saboda haka yan siyasar mu da yan wane ne kaga yanzu su ba su da wani aiki sai kowa wai kaura yake yana komawa wani guri daban wannan shine matakin gyara kowa sai ya kaure ya koma wata jam'iyya shikenan ana tan ana ta taruwa ana ta cika yanzu wannan shine matakin gyara kuma shine zai solve din problem din arewa wannan shine kawai ka kaure dan kana gwamna kawai ka koma shikenan ka canja party shikenan wannan shine kawai ake ganin zai mana magani shine maganin halin da muke ciki da tattalin arzikin mu an kassara shi ilimin mu babu an cusa mana rashin security karfi da yaji yanzu wannan kai dan ana maka barazana bari ka koma in baka koma ba za su yi maka abin da za su yi shikenan yanzu wannan shine matakin gyara wannan yanzu shine zai fitar da mutane jama'a yanzu wannan shine mafita ba wani abu na hoɓɓasa yanzu ko ƙarin kuɗin man fetur ɗin da aka yi cikin azumi a wani dalili yanzu duk gwamnonin da ake da su a North East din nan ba za su iya magana ba ba za su gaya wa shugaban ƙasa su ce cewa mu fi al'ummar mu fatana cikin wahala ba ba za su iya ba sai dai kawai shikenan sai a kaura a koma wannan kawai yanzu ita ce hanyar fita to shikenan a zauna a je a zauna inda wannan ita ce hanyar fita a zai haifai kowa ya koma fatin da zai koma din mu ga in abu shi ne Allah zai tseratar da mu babu inkari babu wani abu na nuna cewa mu ba mu yarda da kaza ba ba wanda zai wannan faɓasa da yan majalisa da gwamnoni da duk ake da su da ministoci ba waɗanda za su haɗu da sarakuna ba waɗanda za su haɗu su tingari shugaban ƙasa su ce masa wannan abun ya isa haka ba za a yi wannan ba shikenan kawai sai a kaura a koma a je a ta nuna masa shikenan komai ya yi daidai ne komai daidai ne komai daidai yanzu shikenan kawai haka wannan ita ce hanyar tsira to shikenan ku zauna a haka aje a zauna a hakan din kowa zai kowa ba zai kasa gani ba kowannan matsalar man fetur din ya kamata a ce an yi mata wani abu yanzu tun da aka kara in ba masu abin nan ba komai kuma tsada zai akai hatta alayyahu da ake daukowa da man fetur za a je a dauko shi ba a mana tunani magi ko ganyen alayyahu da zaka sai aka zuba a miya shi kadai yanzu an kara masa kudi ba wanda duk gombonin nan jama'a duk yan majalisun nan yanzu ba mai iya tunkarar shugaban kasa ya kwato mana wani abu me amfanin yawan inda haka ne shikenan a zauna wallahi ai ba mu kadai ne a kasar ba na taba gaya ma wani gwamna a nan akan gyaran makabarta na ce ruwa ne yake tone mutane a cikin ƙasa wasu iyayenmu ne wasu abokanmu ne wasu ƙannenmu ne wasu malamanmu ne suka ƙetasa ƙasa suka ƙi wannan abu a gyara wannan abun makabarta gawakin mutane nace wasa to ranka dade ba ni kadai ne zan inna mutu za a binne ni a gurin nan ba duk kowa ma za a binne shi kaje kar ka gyara wallahi kar a gyara ba wani maganar na'am kar ka sake min wani abu ba wallahi kuka ya kamata wannan maganar ba magana ce ta dariya ba wallahi magana ce kawai ga mu nan duk gayya mun zama kamar tumaki sai ja kawai ake nace ko in ka ga dama ka gyara in ka ga dama kar ka gyara kuma haka ya tafi bai gyaran ba gawa wani abin da Allah ya masa na daraja ba a sani ba ɗan kudin da za a ɗauka yanzu nan makabartar ba duk abubuwan da yake ta faruwa ga su nan ba mai yin magana ba mai cewa komai muna zaune kawai shikenan sai a zauna a yi ta zaman wallahi a yi ta zaman a haka duk wani kaskanci da ya zo kowa ya karɓa ya zauna a yi ta yi yanzu hanyoyin da za ka tafiya ma a ƙasar nan aiki ne watakila can ta can haka ba haka aikin musu ba amma muna nan muna da gwamnoni muna da warere muna da 'yan majalisa muna da shikenan kawai komai ba wanda zai yi magana haɓa shikenan a zauna za a gani wallahi wallahi kowa sai ya inda ya waɗannan al'amuran haka ne kawai kowa in yi tumbasa kawai shikenan zai kaura ya je ya shiga wata jam'iyya wai yanzu ya tafi shikenan ku kam an gama da ku ko da shawarar ku ko ba shawarar ku shikenan an gama ba za a iya wakiltar mu ba akan abin da ya dame mu ba za a iya ba ambatan Allah da yawa kullun yana sa alaƙar ka da Ubangiji sai kyau talabul ilmi shar'i abuna bakwai kenan yana gyara alaƙar ka da Allah shi ma wannan babban fage ne wanda ya kamata a ce mutane su nemi ilimin shari'a ta Allah su san menene Allah ya wajibta musu menene Allah yake nema a gurin su ba ruwan mutane da wannan ba ruwan mutane yanzu in ba wannan watan Ramadan din ba wani ba zai taba sauraron Alkur'ani ba wallahi ba zai saurara ba idan aka gama sai ya shekara bai saurari inda Alkur'ani yake kuma bai iya addinin ba kuma bai iya ibada ba ko lafazin da zai je gaban Allah ya nemi bukatunsa na a bashi abinci ma bai da su bai iya ba lafuzan ma bai iya kyautata su ba wannan wace irin alaka ce wace irin rayuwa ce take shi yasa muka zama ba mu da kwarjini ba wata daraja da zamu zo mu tsoratar da wani mutum ai Ubangiji cewa ya ku masu imani ku yi talib turhibuna bihi aduwallah da ibadar ku da kwarjinin ku da imanin ku da alaƙar ku da take da kyau da Ubangiji wallahi wannan ya ishe ku kwarjini ba za a taba ku ba to amma ba babu daga dole ai ka shan wahala na takwasi ne al-ibadatul badaniyya wal qalbiyya dole ya zamanto cewa wato in kana son alakar ka da Ubangiji ta zamanto ta yi kyau abin da ya dora maka wanda ake da jiki ka tashi kai da jikinka. In ya ce sallah da jiki za a yi, a je a yi. Duk abin da ya shakanta shi a jikinka cewa yana son wannan haƙƙin lokacin yayi, to ka sarrafa jikinka je ka ba wa Ubangiji. Amma kana ji ana sallah, ba ka gashi ka salaka sai an kira sallah. Ba ka cewa kana jin bacci sai an kira sallah. Ba ka cewa za ka yi tafiya sai an kira sallah. Ba ka jin cewa wai za ka je wani guri sai an kira sallah. Wannan sallar da ita ce babban connector tsakaninka da Ubangiji, ita ma baka iya ta ba, kuma baka yin ta ma da mutane. Har yaushe? Yaushe za a ci nasara? Zai yi wahala. Al-qalbiyya, ibada da take ta qalbiyya, wanda kullun tunawarta Allah, kullun zuciyarka tsoron Ubangiji da hukumarsa, ya ra'ayi ka gyara zuciyarka ta zamanto daidai akan bin Allah. Ba za ka yi sata ba, ba za ka yi ha'inci ba, ba za ka yi zalunci ba, ba za ka yi khiyana da duk sauran munanan abubuwa da suke a qalbul qulub, ba za ka yi su ba. Su ma babu. Wani abu na goma shine al-muhafazatu 'ala al-fara'id. Kiyayewa akan dokoki na farillewan da Allah ya dora wa mutane. Wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Masu kiyayewa ne akan sallolinsu. Al-iktisaru minan nawafil. Yawaitawa daga nafilfili, wannan yana saka ka ka haɗu da Allah lafiya. Tadabburul Qur'an wa zikri, Allah yana baka labari ne a cikin littafin Allah na al'ummomin da kafin ka zo duniya ya gaya maka, kuma kai ma idan kai sake abin da ya samu waɗancan shi ne zai same ka. Allah yana gaya maka wannan, ka yi tadabburi a ciki. Ya baka labarin azzalumai, ko bai baka ba? Ya baka labarin duk azzaluman duniya yadda muka yi da su mun halakar da su, dan me zaka yi zalunci? Kuma yace maka haramtu zulma ala nafsi, na haramta ma kaina zalunci, in ji Allah. Waja'altuhu bainakum muharrama, na sanya shi a tsakanin ku haram. Ya za ai ka zalunci wani ka koma gurin wanda ya haramta zalunci? Da wace fuska zaka kalle shi? Allah ya haramta zalunci, ka zalunci wani kuma ka mutu? Wannan kan bacci suke ne? Ku tashe su mana. Ta yaya Allah ya haramta zalunci ka zalunci wani, sannan kuma za ka koma gurin wanda ya haramta zalunci? Da wace irin fuska za ku haɗu? Wani irin gamuna za a yi? Allah ya ce haramun ne zalunci, na haramta ma kaina, na sanya shi a tsakaninku haram. Ka zalunci mutane, ka daddanne su, kai musu duk abin da ka ga dama. Yanzu ka dawo wajen wanda ya haramta zalunci, ya za ku yi da shi? Ku yi tadabburi da Al-Qur'ani. Tajdidut tauba, ku sabunta tuba, a sake sabon tsari. Halin da muke ciki ba zai yi mu tsaya a haka ba. Dole a canza, a tuba, a jaddada imani zuwa ga Allah. Domin Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tilas ne a kaina, in ji Allah, na wajabta fa kaina zan taimaki mu'minai. Amma fa idan mutane suka zamanto ba imani ba ne a gabansu ba komai ba, to wallahi zan wargaza su. Domin wargazawar Ubangiji ba wai sai ya zo yana baka notice ba ne, kawai dai za ka yi ta ganin kaskanci ne ko bayan da ka iya. Amma Allah ya yi alkawari zai taimaki masu imani. Sai yanzu duk a cikin abubuwan nan da muke faɗi, sai yanzu aka shigo matsayin da mutane suke kullun shi suka ɗauka, duk sauran waɗancan abubuwan da muka ambata ba sa aiki da shi. Wannan shi ne na goma sha biyar, shi ne kullun sai maganar addu'a. Kowa abinda zai gaya maka ne sai addu'a, sai addu'a. A gefe guda kuma an fusata Ubangiji. Wani aikinsa luwaɗi ne kuma ya ce wai sai addu'a, wani aikinsa zina ne kuma ya ce sai addu'a, wani aikin sa ya zalunci wasu mutane ne ya danne musu haƙƙi kuma ya ce sai addu'a, wani haƙƙinsa aikin sa ya ƙarya kuma ya zo yana cewa sai addu'a. Kowa gashi nan, ta ina ta wace ƙofar za a je wa Ubangiji? Kana zalunci, kana ƙarya, kana zaluntar mutane, ta wace ƙofar za ka bi ka je ka ce ma Allah sai addu'a? Ko kai ba za a je ko ina ba? Wallahi sai an yi tajdidin tuba, sai an sake tuba ta haƙiƙa. Duk wani mai abin nan ya daina. Ai an yi waɗanda suke tsoronsu ake, har aka zo aka kashe su a ƙasar nan su sardauna, ko ba haka ba ne?
kuma har yanzu ba da tarin su ai wannan su ma ana ba su bashi ne ana bin su bashi kuje irin sardauna irin tufa ballewa irin su har yanzu baka yi zakai magana akan su ba ta batunci sai an saba maka yanzu ya zaka faɗa akan shugabancin da ake a yanzu me zaka faɗa shi karan kansa mutum yana jin tsoron ya fito su gaban jama'arsa saboda ya san ba gaskiya yake ba al'ummar da kake shugabantar ma kana jin tsoron ta ce za inda ka zo guri sai ka turo yan sanda da bindigogi kowa ya gyara ku in ba haka ba za ka iya zuwa ba mutanen da wa abin nan haba-haba suke sai sun ganka a matsayinka na shugaba kowa so yake sai ya ganka amma yanzu kai ma a tsorace kake kafin ka zo guri sai ka turo an yi sobayin ɗin gurin sannan ga iya isowa ai ko ba a gaya maka ba ko ba a gaya maka ba ka san lalle zuciyarka akwai munafurci wallahi ko ba a gaya maka ba ni ba za ka bin kabbara ka burge ni ba ka ɗauka za ka burge ni wallahi ba kabbara da za ka mu wallahi ka burge ni abu ne na takaici kawai abu ne na baƙin ciki abu ne na damuwa ya damu duk mai kishin al'ummar nan ya san halin da take ciki dole ya damu wallahi duk wanda kaga bai damu ba to kawai bai al'ummar ce a gabansa ba damuwarsa shi ne aljihunsa watakila sai wannan ne kuma kaga ai ba ai ba an zama babba na ƙotalo kenan babban banza ba ka jin tausayin na ƙasa da kai akwai abubuwan da suka ɓata mana zuciya wato su suke jawo mana waɗannan matsaloli abu na farko in ji malamai suka ce al-bu'd an manhajillah wallahi mun yi nisa ne daga tsarin ubangiji an zubar da tsarin Allah kwata-kwata saboda haka kowa ya yi nesa da tsarin Allah kuma yanzu ba kana ganin mutum da talauci da komai ko tukila yana neman ka taya shi ko da addu'a ko wani abu akan damuwarsa amma Allah ya buɗa masa falalar ka ga yadda zai wallahi ko shekara goma yana neman mata sannan Allah ya bashi ba zai yarda ya bi Allah akan aurensa ba sai ya saba ma Allah to sai me mun yi nesa da manhaji na Ubangiji an ajiye tsarin Allah saboda ga an yi nesa akan komai akan siyasa an yi tsayar an yi nesa akan ma abin nan kasuwanci akan duk abin da ka sani an yi nesa da tsarin Ubangiji saboda ka dole ai ta shan wahala to wannan yana daga cikin abin da za ku yi to idan kuka samu wannan nesa da Ubangiji ba ku gyara alaƙar ku da Allah ba to shikenan za ku samu al-ghafla amma ya hadisu fina wallahi hatta abin da yake faruwa a kanmu sai mu rafkana mu manta da shi yanzu idan ka kula kamar mun manta da kanmu wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum kar ku zamanta waɗanda suka yi watsi da Allah a tsarin su ba tsarin Allah Allah ya ce sai na mantar da su kansu na mantar da su kansu abinda zai musu amfani ma ba za su iya ganowa ba saboda na mantar da su kansu idan ba haka ba yanzu misali irin waɗannan haraji-haraji da ake sawa da ƙare-ƙaren kuɗin man fetur da wane ne da duk ake ina waɗanda suke 'yan majalisa ne sun wakilci al'umma kuna jin ƙararsu to ina gwamnoni suna kuka da talakawansu suna shan wahala to me ake yi kowa sun manta da kawunansu sun manta ma da al'ummarsu Allah ya ce haka tunda kun yi watsi da al'amarina ni kuma sai na sa kun manta kanku abinda zai muku amfani ma ba za ku tuna shi ba yanzu dan kana gwamna ko kana wani dan majalisa kun yi ta tattara kuɗi ka gaya min daɗin da za ka ji ba za dai ka dawo garinku ba kuma kana sauka za ka bar garinku jihar da kai mulki in ka gama mulkin ba za ka iya zama a cikinta ba za ka tafi wani guri ne to wannan gata ne aikin arziki a garinku ka zauna inda aka haife ka za ka gani duk jihohin nan idan ka bi yawanci duk inda suka yi gwamnati wanda suka yi gwamnati kowa ya gama ba zai zauna a garin ba to in dai ka shuka abin kirki me zai sa ka fita daga cikin garin me zai sa ka fita so shi yasa za ka yi ta ganin abubuwa Allah ya mantar da mu kawo da mu abubuwan da za su mana amfani ma za ka ga ba a iya tuno su, ba a tuno su. Sannan fi'ilul ma'asi wa taqdimul hawa, duk tarurruka sai ka samu banda aikin sako ba abin da ake, an tara mutane amma sakon Allah ake. Sannan kuma an tara mutane abin da ake gabatarwa akan mutane son zuciya, ba wai son gabatar da gaskiya a bi Allah bane, a'a za ga son zuciya ce kawai. Daga nan sai kaswatul qulub, zuciya sai ta bushe, talakawa sai ta kuka ba za ka saurare su ba. Yanzu a halin da muke ciki kenan, duk kukan da zamu ba a sauraro, ba a sauraro. Malam mun kai inda duk ba a tsammani wannan addini shine gatan mu, ko an yi ko an so shine, kuma abin da ya tsara din nan shine mafita. In kuma an ki a je ayi duk abin da za a yi, ina nan in ji Ubangiji, ina nan, kowa ya gama zagaye-zagayensa. Inna rabbaka labil mirsad, wallahi yana nan, duk zagaye-zagayen za mu gama, kuma ƙarya sai ta ƙare mana, ruwa sai ya ƙare ma ɗan kifi, dole sai an kama shi, wallahi tallahi. Duk zagaye-zagayen da za mu yi, in dai ba da komawa wajen Allah za a yi ba, ai ta zagaye-zagayen na rantse da Allah sai mun ga yadda Allah zai yi. In dai ba za a koma wajen Allah ba. Daga nan sai a cira gaba, malamai suka ce sai muhqil baraka fil hayati wal umum an nafsiyya, abinda zai biyo baya shine a shafe albarka. Ka dubi tarin kuɗi da ake da shi a ƙasar nan, amma ba sa tsinana wa mutane wani abu. Da da fan ɗaya zaka shiga kasuwa, kai da sule bakwai ake biya ko wani abu mai kama da haka albashi, amma ma'aikaci sai ya ce fanan da har wata ya ƙare kuɗinsa suna nan sawa, ya riƙe canji kuma. Yanzu fa an shafe albarka, to ko al'ummar da ka kalle ta da watakila gari da mutanen ba su kai haka ba, amma albarkar da waɗancan mutanen suke da wancan lokacin, yanzu idan ka tattaro mutanen sun ninka waɗancan mutanen, albarkar wancan kuma ta ninka ta yanzu. Haka muke rayuwa, an shafe albarka mutane sun kasa ganewa, ga mutum da tarin kuɗi ba sa iya maganin komai a gunsa. Sannan banda wannan kuma sai humumun nafsiya, sai mu cika ran kowa da bakin ciki, kowa yanzu a cikin mun nan ransa a bace take, wallahi haka ne. Ko ka yadda ko karka yadda haka maganar take, duk wanda ka same shi a keɓance damuwar zuciyar sa yake fito maka da ita. Sannan kuma a cikin tsare-tsaren rayuwar mu yace sai ittiba'u khutuwati shaytan, ai na faɗe shi, mutane sai su ta bin hanyoyin shaytan. In aure za ka yi hanyar shaytan, in siyasa za ka yi hanyar shaytan, in kasuwanci za ka yi hanyar shaytan, duk abubuwa da ka sani na rayuwa hanyar shaytan ake tabi, ba hanyar da Allah ya tsara ba. Daga nan kuma sai abin da ake kira gafla wa kasratun nisyan, rakana he ta zo sai yawan mantuwa, daga ka shigo sallah sai ka manta yanzu a wanda raka'a kake. Magana gaskiya nake gaya maka, ai daga ka shigo inda zaka gana da Ubangiji sallar ba idan ka zo sai ka fara tunanin raka'a biyu kai ko uku, kuma baka iya kabli ko ba'adi ba, matsala kenan. Awa malam, ai wannan in dai ba za a bi gaskiya ba, malam magana ta kare. Na takwas shine ra'ud tawakkul war rida, talaka bai yadda ya tsaya a talakansa ba, ba shi da tawakkuli ga Allah, don haka zai fito da safe ya tsaya wa kan gidajen mutane, babu tawakkuli malam. An zama rodin yake ne duk waɗannan abubuwan da muke faɗa, kuna ganin ƙarya ne? Aha, bayan an samu waɗancan abubuwa sai da'aful yaqin, da'aful tawakkul, tawakkulin mu yayi kaɗan ga Allah. Ke za za ka ga mutum sai mai gidansa ya sa shi ya saba ma Allah, sai ya ce larura ce. Mai gidanka yana zina sai ka je ka ɗauko masa karuwa ka ce wai larura ce, wai abinci kake nema. Kai wai baka yadda in ka dogara da Allah zai canza maka ba, baka yadda ba. Jama'a ko ba haka ba ne? Duk wannan biyayyar da ake ta yi an san sabon da ake, amma kowa zai ce wai larura ce yana neman abinci ne. To a ji a nemi abincin za a ci a koshi kuma har a tafi jahannama watakila. Nasara shi da juhudun ni'ima, mutane suna inkarin ni'imar da Allah ya musu, suna ganin kamar bai musu komai ba, dan haka ba za su bi shi ba.
To wallahi ana ce mana lokaci yayi, amma ina gaya muku abu ɗiri kuma ita ce kadai ta rage. Idan mulki ne an yi na soja, an yi na farar hula, to saura ku ɗauko bakar hula. Wallahi tallahi ina gaya muku duk gaba ɗaya abu ɗaya ce, ita ce hanyar ɗaya da ta rage, kal ita kadai ce. Mutane sai sun tuba sun koma wa Allah, in ba su yarda ba su zauna a haka. Wallahi ita ce hanyar guda ɗaya, ita ce hanyar guda ɗaya, babu wata hanyar sai mun tuba mun koma wajen Allah, ita ce tal. In kuma kana da wata ka fito da ita, sai ka yi ma Allah saranda. Wallahi sai mun yi saranda, sai mun nuna ma Allah mu ba kowa bane, sai mun tuba mun daina duk munanan ayyukan nan idan muna son mu ga alherinsa. In kuma ba haka ba, ya ce la tazaluna bi zullin wa sudan, ba za ku bushe ba kuna kaskanci da wulakanci, hatta tattabi'u kitaballah, har sai kun bi littafin Allah, shi ne kawai mafita. Magana ta kare ai malam, wanda ya ga dama yayi, wanda ya ga dama ya bari, mun riga muke sadda sakon yawa, shi ne kawai malam. Na'am. Ba ka da addu'a zabi ko? Na na dauka kana da magana da zaki. Na'am. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan thabitan wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan hasanan. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا بأمرنا رشدا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.